السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. يومنا ساسيا لا ربا 20 غوثن ليا وثن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وسلم نار شكرا دبو ليا دداري هدو دا 40 دبيو wadda sai daidai da tara ga watan tara watan Satumba kalandar albashi shekara 2020. Allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka na Imam Malik da kenan gwarewa kofar fada cikin garin Kura, karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya, domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin Muwaffa Malik. Kuma muna cikin littafi na farko a jerin ƙananan littattafai 30 ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan da suke cikin wannan littafi. Makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 117 a babi da ya magana a kan wajibul ghusli idan taqal khitanan, wato in dai mace da namiji sun haɗu sun yi saduwa to lallai ne sai an yi wanka ko da maniyyi bai fita ba. Yau za mu tashi wani sabon babi insha Allah. Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Malam yace wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yata'ama qabla an yaghtasil. Babi da zai bayani mutumin da yake da janaba in ya so yi bacci ko ya ci abinci gabanin yayi wanka to yayi alwala. Wato idan mutum yana da janaba gabani ya kwanta ya bacci ko ya ci abinci to an so ya yi alwala. Qala haddathani Yahya bin Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma annahu qala, wannan hadithun sanadi zuwa Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa, yace ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الله يكرى مسيدا يا فدا وعند من ذا الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابه من الليل سوى جنابه تكن ساميشه ددري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي توضا واغسل ذكرك ثم نم. Yace ka yi alwala ka wanke a gabanka sannan ka kwanta ka yi bacci. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin ainihin sai Muslim a Bukhari da sai Muslim, an gane. To anan dai hadisin yana nuna Umar dan Khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai tambaye shi ya ce in ci abinci ko ina so in yi bacci ba, amma dai ainihin abinda hadisin yake nunawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sannan ka yi bacci, wannan sai yake nuna cewa tawi ya samu saduwa da iyali kuma ya ji ya gaza, ya jikinsa ya mutu ba zai iya yin wanka ba, saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ga abinda za ka yi, ka yi alwala ka wanke gabanka. To sannan na akwai takdim da ta'khir, kaga ya ce ka yi alwala sannan ka wanke gabanka, amma asalin abin din sai an wanke gaban tukuna sannan a yi alwala. An gane? To sannan hadisin sai nuna halaccin ainihin wato jinkirta wanka na janaba ga wanda yake so yi bacci ko ya ci abinci bayan janaba din ta same shi. An gane? Kuma muddin akwai ragowar lokaci ko yalwar lokaci a lokacin da ainihin wato na sallah gabanin lokacin da zai sallah har zai iya kwanta din yi bacci ko ya ci abincin, muddin kuma abincin ba ya kama shi ba, saboda akwai riwaya ta cewa idan mutum an kawo abinci kuma zai sallah sai fara cin abinci tukuna gabanin a ce yi sallah. To amma bangaren bacci to wannan shi kenan, sai alwala ya kwanta ya bacci muddin akwai ragowar lokaci da har zai iya yin baccin sannan ya tashi ya yi sallah. Amma idan ya zamanto babu yalwar lokaci to lallai ne ya tashi ya yi sallah, wato ya yi wanka ya yi sallah. Idan kuma ainihin ba zai iya yin wanka din ba saboda dalili na rashin ruwa ko kuma saboda dalili na yanayin da ake ciki ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba, ko kuma wani abu da ya kama da haka nan, ga ruwan amma ya yi amfani da shi zai zamanto ya rasa wanda zai sha ko ya gudanar da rayuwarsa, wannan kuma sai ya ibada sa haka nan ba tare da ya yi wankan ba. Sannan Imam Malik Allah ya ji kansa ina cewa wanda janaba ta same shi sai ya kwanta gabanin ya alwala, in kwanta yi bacci ko ya ci abinci yake to ya nemi gafara Allah. An gane? Ya nemi gafara ya kamar yawa Allah ne, ba haka ake so ba zunubi bane da za a rubuta maka lada, amma ka nemi gafara Allah subhanahu wataala akan wannan abin da ke. Imam Dawudi yace wanda ibar wankan janaba ko da da gangan ne abin nan yi kwanta yi bacci ko ya ci abinci ba za a ce kuma ya zama ba shi da adalci ba. An gane ku? Ba za a ce adalarsa ta tsare ba, sai da inda lokacin karɓar hadisi ne ba za a karɓar hadisinsa ba, saboda wannan lokacin da suke wannan maganar ainihin akwai alaƙa sosai tsakanin malamai da karɓar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma takatsantsan da suke yi. To da wani kada wani ya ringa jin ai malam wane janaba takan same shi ya kwanta bai yi alwala ba ya bacci ko ya ci abinci bai yi alwala ba kuma bai yi wanka ba, wannan a ce adalarsa ta saraya, yake a yake ba za a ce adalarsa ta saraya ba, za a iya karbar hadisi a wajensa sai dai a ringa masa nasiha akan cewa ya kamata ya ringa yin aiki da abin da yake karantu. To sannan wani hadisi da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci janaba kuma ta same shi ba tare da ya yi wanka ba, ba ma tare da ya taba ruwa ba gaba daya. Malamai sai suka tattauna wannan hadisi, sai suka wasu malamai sai suke ganin cewa ya rasa ruwan ne, ruwan ya rasa, da haka to sai abin da ya shafi madadin ruwa din ita ce taimama, sai taimama saboda abin nan, saboda hadisin Ammar dan Yasir lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su shi da Umar dan Khattab suke wata tafiya, afwan ne Imran dan Hussein suke tafiya, janaba ta same su su biyu kuma ba su da ruwan da za su yi wanka ko su yi alwala, da suka zo za su yi sallah sai shi Imran yake cewa to ai Allah ya ce alwala ko taimama ita ce madadin alwala, saboda haka mutum sai yi birgima a cikin ƙasa kamar yadda jake ke yin birgima a cikin ƙasa a madadin wanka ke sai yi ƙiyas. sai ma dan hafsa bai ta ni gaskiya ba zan yi birgima cikin kasa ba saboda haka Umar dan Khattab a wata ruwaya shi sai ki yin sallah har sai da ya samu ruwa yayi wanka sannan ya dinne shi kuma Umar Imran yi birgima sa cikin kasa yi sallah yayi akan lokaci saboda haka da suka dawo suka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai murmushi sai ce ai innama yaktika an taqula bi yadayka hakaza sai abinda zakai kawai shine ka bugi kasa da hannayenka ka taba kasa da hannayenka ka shafi fuskar ka shikenan da tafukan hannayenka shikenan ka gama abinda zakai sannan ka samu ruwa shikenan sai ka wanka kai ka ci gaba da ibadunka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa ga abinda zai kawai ayi taimama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani na dabi'arsa bai taba cewa ayi kaza shi kuma ya saba wannan abin saboda haka tun da yace gabanin mai janaba yi bacci ko ya ci abinci yayi alwala wanke gabansa to lalle idan shi hakan ta same shi kuma zai yi baccin ba za a ce bai yi wankan ba kuma bai yi alwalar ba sannan ya kwanta ya bacci ko ya ci abinci lalle za a samu wani substitute na abin da shi ne ya aikata ainihin a madadin wannan abin da ya umarni kuma madadin ita ce taimama da aka sai malamai suka ce lallai a ɗauka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi taimama sannan ainihin ya kwanta ya bacci an gane da aka dai malamai suka tattauna ainihin wato waɗannan matsaloli yadda mutum zai yi mutumin da yana jin tsoron amfani da ruwa ko mutumin da ba shi da ruwa to cewa gabanin yi bacci din ya yi taimama an gane ko akwai ruwan amma yana tsoron yin amfani da shi don haka nan ainihin wato abin nan shi mai mutumin zai samu ko zai kokari ga cewa ya yaki shaidan ya abin sannan wannan tsaro ne ga shi mutumin saboda a lokacin da mutum ya samu janaba to tsarkinsa ya warware kuma shaidanu suna kusantar mutum idan ba shi da tsarki amma wannan alwalar da zai ko wannan taimamar da zai ko wata garkuwa ce kuma gare shi wata kariya ce to kaga ko dan mutum ya kare lafiyarsa da rayuwarsa kada ta samu wani tasgaro daga waɗannan miyagun abokan halitta namu masu cutarwa sai yi taimama din ko yayi alwala in akwai ruwa din sai a daure yayi alwala idan babu sai a daure ainihin ayi taimama din an gane to sannan haka malamai suka tattauna wata matsala shine mutumin da yake da janaba shin zai yi sujada misali sujudu shukr mutum ina cikin janaba kawai sai wani abu da ya faranta masa rai ya zo zai iya faduwa ya yi sujadar godiya ya ambaci sunan Allah subhanahu wataala ko kuma ana karatun alqur'ani sai aka zo wajen da za a yi sujada zai iya yi ma'ana mutum zai iya ambatan Allah subhanahu wataala a wannan yanayin da yake ciki babu laifi mutum sai ya mutu Allah subhanahu wataala idan sujudu shukr ta kama sai kai in sujudu tilawa ta kama sai kai wani abu da zaka ambaci sunan Allah karka ce ai ba ni da tsarki janaba ta same ni a shi asalin ainihin mumini la yanjisu baya zama najasa baya rasa tsarki kwata kwata shi tsarki din iri biyu ne akwai at-tahur al-hissi akwai at-tahur al-ma'nawi at-tahur al-hissi shi ne mutum bashi da kari babba bashi da kari karami amma at-tahur al-ma'nawi shi ne kasancewar ka musulmi kasancewar ka mai imani to wannan ya dauke maka kowanne abu an gane saboda haka wannan ba zai sa a ce dan baka da abin nan ba za ka ambaci sunan Allah ba da haka ita bata hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi jami'i ahyani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowanne irin yanayi yake ci an gane saboda haka duk wani irin yanayi da kake ciki bai hana maka ambatan Allah ba ka ambaci Allah subhanahu wataala to kuma da haka ne ma aka shar'anta idan mutum yazo zai yi jima'i din ya ambaci sunan Allah an gane gabanin mutum yayi jima'i muddin ya fi tsarin da musulunci ya koya masa yanzu haka mazi zai fara fita a jikinsa gabanin wannan lokaci to sannan ita matar da za a kwanta da ita ita ma ta sun bi tsari ita ma wani abu zai fita a jikinta to wannan abin da ya fita na farko ya warware musu alwalar su dukkanin su to kuma sai sannan mutum zai sadu da iyalin tasa sannan ne ake so yayi addu'a din sai lokacin da za a sadu ba daga kwanciya za a yi addu'a din ba a sai lokacin da mutum zai sadu sun riga shi hankalinsa ya kawo ya sadu da ita ita hankalinsa ya kawo ta karɓe shi ta karɓi saduwa ɗin to sannan ne za su yi addu'a an gane to kaga wannan lokacin kenan wato akwai possibility akwai yiwuwa ta cewa alwalar za su ma ta riga ta warware amma an ce kuma su ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kada mutum ya ce ai ga wani yanayi da yake ciki ba zai ambaci sunan Allah ba subhanahu wa ta'ala saboda wannan yanayi an gane to sannan mutumin malamai suka sake tattauna wata matsala mutumin da ya sadu da matarsa karan farko bai yi bacci ba sai kuma ya so ya sake saduwa da menene abin da zai yi shin sai ya je ya yi alwala ya wanke gabansa ya yi alwala sannan ya zo ya sake kwanciya da ita ko kuwa a'a zai iya saduwa da ita kai tsaye hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku ya sadu da matarsa fa arada an yu'awidaha ko fa arada an ya'ud sai iniyar ya sake komawa ya sadu da ita ko ya koma ya kwanta da ita ya sake saduwa da ita falyatawadda to yayi alwala sai ce fa innahu anshaqu lil'auda wannan zai fi bashi nishadi zai bashi karsashi wajen da karfin jiki wajen ya sake koma ya sadu da ita to amma idan mutum bai ba to ba laifi yayi ba an gani amma waccan wannan din kai wannan din shine abin da yake idan mutum ya sadu da matarsa zai sake saduwa da ita to zai yayi alwala annabi sai ya baka wani sirri sai ce zai fi baka nishadi da karfin jiki wajen sake saduwa da ita ina fatan mun gane to kuma ainihin abin nan ya fi tsafta har a bangaren tsafta ya fi saboda a lokacin da al'aurar namiji ta shiga cikin al'aurar mace idan ta fito akwai waɗansu abubuwa da suke zuwa su makale a jikin bacterias ne saboda haka idan ya samu ya je yi wanke jikinsa ya yi alwala ɗin to ya samu fa'ida guda biyu ga ya farko ya ɗabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin da aka bashi to sannan kuma ya kare lafiyarsa da ta iyalinsa saboda yanzu da ya zo zai sake saduwa da ita waɗannan ƙwayoyin cututtuka da ya ɗauka suka hau kan jikinsa zai kuma sake saduwa kenan za su shiga farin ko al'aurar iyalinsa ina fatan muna gani to da haka ne za ka ga mutane da yawa iyalansu suna ta samun matsaloli a je a yi ta magungunan ba gaida ba dalili a hali ga inda aka baro abin da aka ce turren gini turren zane ga abubuwa kaɗan za ka yi amfani da su ba sai ka kashe ɗarinka ko kwabanka ba kuma sannan ba sai ka cutu ba saboda a lokacin da aka ce an samu cuta an samu rashin lafiya sai an je an kashe magani jiki ya yi rauni kuma an kashe kuɗi jiki da aljihudi sun yi rauni sannan ɓangarori guda biyu gaba ɗaya an sha wahala to amma da ka zo ka yi wannan shikenan abin ma initially bai faru ba kai baka wahala ba ita bata wahala ba ta yi rashin lafiya sannan aljihunka bai yi ciwo ba aljihunka bai ragu ba bai yi kuka ba to ka fi kenan a tsibin tsarin musulunci akwai kowane irin tsari na tattali da kuma wato abin nan tsira da kaucewa fada a kowane irin garari da kowane hatsari Allah ka datar da قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول وأن حديث لسنة دي زوانا عائشة ما يداكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقارى متعدة تاكسا شيطانا شوى إذا أصاب أحدكم المرأة إذن لا ينكو إكوان تادا مشي يسادو لإتا ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل كما ينير إيوانكا بشي غبانين إيوانكا فلا ينام حتى يتوضا وضوءه للصلاه تو كده الولاء هر سي الولاء سيرن تصلى وان حديث شيما امام البخاري ومسلم سن فتر دشي wannan hadisin Imam Malik ya kawo shi saboda malamai suka ji al-wudu ko yake zuwa hadisi al-wudu ana nufin wanke wani abu kamar da annabi yace in ɗayan ku zai ci abinci yayi alwala ba ana nufin yaje alwala wanke hannu kurkure baki shaka ruwa a hanci wanke fuska wanke hannaye shafar kai da kunne da wanke kafa ba a abin da ke nufi ka wanke hannu duk sanda zaka ci abinci kada kawai ka zo ka turmutsa hannunka a cikin abinci a ka wanke hannunka shine ma'anar alwala a nan wurin to dan kada wani ya dauka cewa da aka ce in mutun yayi janaba gabanin ibacci yayi alwala kada ya dauka ana nufin ya wanke gabansa sai nana Aisha sai ta bayani dalla dalla sai ta ce a abin da yake nufi alwala ce ta sallah sosai an gane saboda haka alwala za a yi alwala ta sallah an gane to sannan wannan alwala wasu malamai sai suka ce ya samu dama ya yi sallan nafila da wannan alwala duk da cewa bai wankan janaba ba saboda suka ce saboda ai nan wurin istibaha ne wato ana halatta masa aikata wani abu da aka hana shi ne in yana da janaba to tunda an halatta masa ya yi kaza kuma yi wannan abin da aka haramta masa ko aka hana shi ya aikata shi a wancan yanayi na baya to abubuwa da yawa za su biyo bayan wannan abin za su ɗauki wannan hukunci ke hadisin Bilal Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ji ƙarar takalminka a gabana a gidan aljanna wani aiki kake wa Allah subhanahu wataala da ya maka wannan baiwa sai yace babu wani aiki wanda na fi tunanin shi yasa na samu wannan ba sai duk sanda na yi alwala sai na yi sallar nafila raka'a biyu a wata riwaya gwargwadon abin da Allah ya hore mu in dai ya yi alwala to zai yi sallar nafila da wannan alwala yace ina jin wannan shi ne abin da ya sa ya samu wannan matsayi a wata riwaya sai annabi yace da shi huwa za ka yi wannan shi ne dalili kar wani ya ɗauka cewa abin nan Bilal ya riga manzo Allah shiga gidan aljanna a kawai dai malamai suka ce da yawa aikin da kake yi a nan duniya ranar lahira za ka tashi kana yin irin to shi Bilal da yawa ikan kasance ina yau manzo Allah zagi ne dan kada wani abu ya zo ta gabansa ya kusa da shi to da haka sai aka ce Allah zai karrama shi da wannan abin nan ranar lahira ma zai wa manzo Allah wannan abin a gidan aljanna an gano wannan magana din saboda haka ainihin sai manzo Allah yake to huwa zaka wannan shi ne dalili to kun ga anan bai ce da shi to in fa kana da janaba kai alwala kar kai sallah wannan sai nuna cewa wannan din ma ko a wannan lokacin ma za a yi hadisin Imran barazabara Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda da Usman dan Affan ya alwala irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalar da nayi kuma yace wanda yayi irin wannan alwalar da nayi sai sallar nafila raka'a biyu da ita baya zantan tunanin komai na duniya har yayi ya gama Allah zai gafarta masa zurbansa ga baki daya to kaga nan shi ma ba sai a nan gurin karkai ba an gane ku to da haka dai malamai suka ta tattaunawa saboda ainihin fitar da hukunci akan wannan matsala da wallahu a'lam qala wa haddathani an malik an nafi' anna abdullah ibn umar radiyallahu anhu wannan hadisin da sanadi zuwa abdullah dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kana idza arada an yanama wa yat'ama wa huwa junub ya kasance in yayi nufin yayi bacci ko ya ci abinci yana da janaba ga sala wajahu wa yadayhi ila almirfaqayn wa masaha bi ra'sihi thumma ta'ima aw nam ya kasance kan wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwoyin hannu sannan ya shafa da kansa sannan ya ci abincin da zai ci ko ya kwanta ya bacci wannan hadisin shi ma isnadinsa kyakkyawa ne malamai sun tattauna ainihin akan wannan hadisi cewa wannan kaga ya bai wanke kafafunsa ba an gane ku abin nan kamar inda kenan wannan alwalar ba ita ce alwala irin wadda Nana Aisha ta faɗa ba daga ta to menene abinda Abdullahi dan Umar yake nufi anan abinda yake so yi bayani ita wannan alwalar ita ce akmalul wudu wato alwalar da aka fi so kai mafi cikar ke an gane ku amma idan ba za ka yi wannan ba to akalla ka wanke waɗannan wurare ka wanke hannayen fuskarka ka wanke hannayenka ka wanke ka shafi kanka wasu malamai suka ce nan ma abin da aka yi shine zikrul juzu ne wai radatul kull wato an ba me zai hana i wanke fuskar sai wanke hannayen sai shafar ka me zai hana wanke kafar a gane ku kenan kamar a ce mutum yayi ruku'u ne ana nufin yayi sallah da haka an ambaci wani sashe na sallah din wanda rukuni ne a cikin ta saboda ai nuni zuwa ga ita sallah din gabaki daya ga kamar haka Allah ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da wasu ruku'u wai me Allah yake so yake so yake ku yi sallah kuma sallar ku yi a cikin janna an gane ku kada mutum ya je yana sallah shi kadai to da amma bai ce ku yi sallah a cikin janna din ba ana bai ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku tare da masu ruku ma'ana ku yi sallah tare da masu sallah umarni guda biyu farko umarnin yin sallah din na biyu kuma umarnin a yi sallar a cikin jam'i to da haka ne malamai suka ce wajabcin yin sallah a cikin jam'i shine wajabcin yin sallah din ita kanta kuna gane ha wajabcin yin sallah a cikin jam'i daidai yake da wajabcin yin sallah din ita kanta da mutum zai yi sallah a cikin jami'i to bai sallah ba ke an gane ku da haka ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutanen nan ma da an yi sallah kaga fit mutum ya miƙe ya fita ko ya kama zumudi ya matsa can ya koma can suna ɗauka sa matsayin munafikai kenan dama akan kaya kake sallar ala dole kake yi to da haka ainihin wato malamai suka ce nan da aka faɗi cewa yayi wannan yayi wannan ana ma nufin yayi alwalan ne gaba daya an dai faɗi wani sashe ne wanda yake na wajibi a cikin sallar din rukunai ne na alwala na alwala kamar wanke fuska ai kun ga rukuni ne kamar wanke hannu kaga rukuni ne kamar shafar kai kaga rukuni ne an gane ko to tunda yi waɗannan kuwa to ragowar ma kenan ya aikata su tunda yayi mafi yawa me zai hana ya karasa to wasu malamai kuma suka ce abin da ake so a nuna shine karancin abin da ake so ka yi shi kamar za ka ci abinci karancin sa ka wanke hannunka kar ka zo ka ce za ka ci abinci ai ba laifi ba ne ka wanke hannunka shine karancin abin da ake so ainihin a nuna an gane babu i'adatul junubi as-salata wa ghuslahu idza salla wa lam yadhkur wa ghusluhu thawbahu babi da zai bayanin mutumin da yake da janaba sai yi salla ya manta yana da janaba bai kuma iya tuna ina da janaba ba har idar da salla din to zai maimaita wannan sallar yi wanka sai maimaita sallar din haka dan yi wanke tufafinsa wanda janaba ta same shi a cikin قال حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكم عن عطاء بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء وان حديث ان كنا يتنا متن سيزو ا cikin sahih bukhari kuma ina na cikin sahih muslim hadisin abi salama daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda saboda shi abu a ɗan yasar ba sahabi ba ne an gane to abu a ɗan yasar ibada labari cewa manzo Allah sallam ya yi kabbara a cikin wata sallah daga salloli sannan inu ne zuwa gare su ma'ana sahabbai da hannunsu a nemku su ya ce ku jira ni ku tsaya inda kuke fa zahaba sai manzo Allah ya tafi thumma raja'a sannan ya dawo wa ala jildihi asarul ma akwai alamar ruwa a fatar jikinsa ma'ana ya je yayi wanka kenan ya dawo ya shiga sallar sai tuna ai yana da janaba saboda haka sai idai yi musu nuni akan cewa ku jira sai idai yi wa wanka sannan idawo kuma duk suna tsaye suna jira ya ku ahlus sunna ko ya mu ahlus sunna mu da muke dawar sunna mu ya kamata mu ringa dabba kayar wadana mu kaga yanzu a masallaci a Najeriya liman aka ringa jinin sai ka sha mamaki ana yi ko bai sallan mata zama ta wani mutum daya sai duk mutane sun haɗu gawa na amma wajen jira mutum zai sannan ya sallan ai Allah ya bashi power Allah ya bashi da abinda ka kasa gane shi ne yanzu da za a yi budget a gama in shugaban kasa bai sa masa hannu ba ya zama budget za a jira shi ko ba za a jira shi kaga mutane kaga yanzu ba su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da za su nada Abubakar Siddiq a matsayin shugaba sai suka ce radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dinina radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dinina falima la nardaka ala dunyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da kai akan addinin mu to me zai hana mu mu yarda da kai akan duniyar mu to kage amma yanzu mutane sun yarda da mutum akan duniyar sa amma ba su yarda da shi akan addinin sa ba dai ba addini shi yake aunawa da shi saboda yarda da duniyar mu zaka kun duk ran da kake yarda da addinin mutum wajen yarda da duniyar ka a tare da shi to ka shirya abin da zai same ka ba ga shi muna gani Allah ya sa kuna gani duk wannan famatalar da ake mutane ne sun ki yarda da ƴan uwansu akan addininsu amma suna yarda da su akan duniyarsu to kuma ki addini shine ma'auni addini shine ma'auni dan addini kadai keke wa kowa tsawa addini iwa shugaba tsawa iwa wanda ake shugabanta tsawa iwa na sama tsawa iwa na kasa tsawa iwa dan birni tsawa iwa dan kauye tsawa iwa babba iwa yaro iwa namiji iwa mace kowa addini ne masani tsawa kuma dole ne in saurari addini to a lokacin da mutane ya zamanto ba sa yarda da mutane akan duniyar su sakamakon awo da addininsu to shirya abin da zai same su amma kaga mu musamman nan jihar Kano har faɗa yake ma mu ba ruwan mu da addini ana faɗa ku an daina yaudaran mu da addini an daina cin mu da addini an daina kaza in ba a cika da addini ba a cika da iskanci Allah ya sa kuna gane wannan ita ce haƙiƙa to abinda zaka auna kullun ka yadda da wanda zaka yadda da shi shine addini to da haka kun ga abin da sabbin suka faɗa ke yanzu ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sallar ne sai musu nuni haka ku jira kuma suka jira to lokacin da muka wuce wannan hadisi a cikin Sahih Bukhari bayan na yi irin wannan magana sai nace to amma ku kuma limamai ku sani ko ba ku kai matsayin manzon Allah ba wajen mutane kada wani liman idan yana da janaba ya ce bari ya ce mutanen su sujjara kai dan kai sallah mai tsayi ma gabanin ka fita daga ciki ana ce maka jinini ballanta na ka ce sai sun tsaya ka je ka dawo sannan ka zo ka dora sallah to amma kuma mu abin da ya kamata mu yi ke da haka da yawa na kan ce da ku ita wannan sunna da kuke gani ba wai da awa bace aiki yan mutum bai da awar shi ahlu sunna bane da ya zo ina aikin sunna kar ma ka kyale mutane za su ce ahlu sunna ne ba sai yayi da awar shi ahlu sunna bane to amma kuma da kai da awar sunna sai ka yi aikin sunna mutane su san ne ce ko yaji ahlu sunna ne ralla din nan muna karatu a masallacin musaf na jirmin alewa sai muke magana akan waɗansu yara da suka zo suke sallah ga sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sun sa kananan kaya kai ba hula wani babba da ya shigo sai ya koma gefe ya je sallah sa kuma wallahi sun fi shi iya sallah sun fi shi iya sallah amma abin da ya dauka babban riga da yawan shekaru su ne addini wannan ba ruwansa da addini kamala ce kawai a cikin addini kamala ce sai iya da ya samu lada daya iban ladan yabi saboda shigar da to sai na kira ga matasa nace mu ji tsoron Allah mu ringa shiga ta kamala ta mutunci saboda mu taimaki junan mu to sai wani ina gaba sai yake kamala yake nan yake za a shekara 30 nan baya farkon wannan sunna da farkon ta yace wallahi ina tafiya wani babban malami a garin nan sai ya gani kansa ba hula bayan sun gaisa sai ce kai ba kace ahli sunna bane kai ba kace dan izala bane yace eh sai ce da kake yawo kanka ba hula kamar yanzu abin mamaki liman ma sai kaga kanka ba hula kuma zai wuce yi mutane sallah kuma yana da awaki ahli sunna abin da nake son ce shine ka ga yadda mutane suke ne auna rayuwarka da haka dan ka tuka ya da sunna ne sai ne da'awa ce ko yana yi wata mata ce wai ta Laila sai aka samu mutane da yawa suna fada kuma suna fada in suka haɗu in aka ringa fada ana dukan juna akan ta kuma ita bata san ma suna san ta shine wani balarabe ya yi yace kullu yad'i waslan bi Laila wa Laila la takiru lahu bi dhalik abin da ya mutu shine zuwa ya hada su wajen su goma ne aka ce in suka hadu fada karir a mutu ana yi sai tara sai ce me yasa ku dinka doka da suka ta aika kaji wai wanda nake so shi ma yake san ta wannan abin mai sauki ba sai ku je wanda ta zaba cikin ku shikenan ba shikenan suka je aka jera musu su azumata su ba wanda ta sani wannan yazo ta ce ba ta sansa wannan yazo ta ce ba ta sansa au duk wannan abin ma rike suka yi ta fusata suna rabuwa da ita na goman da aka zo sai ta ce ita ma ba ta sansa shi ma ba ta san shi sai ta ce Laila duk da ba kya so na ni duk da hakan na san shi shi bai fushi ba akai ta aure shi ita kuma take karshe ta auri wani sai ta tafi kofar gidansa ya tare da ta mutu aka je aka yi mata kabari sai ya je ke kwanciya a jikin kabarin in tsare wuri in ya mutu shi ma nan za a binne shi ne wannan ita kullun yad'i sai kira wannan mutum ya ce to wannan shi kuma sunansa Majnunu Laila to in kana ahlus sunna baka aikin sunanka Majnunu Sunna da wanda yake kike Allah ya sa kuna ganewa abinda zaka yi shine in kace kana ahlus sunna to a ga ayyukanka suna daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tinka shanka tafiyarka tubafinka karbarka bayarwarka kowace mu'amala taka ta al'ada da ta addini ta ibada ka dora ta akan sikeli da mizanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum sai tsira sai samu nutsuwa da kwanciyar hankali in ba haka ba a kul zaka samu matsala a rayuwa Allah ka ganar da mu ka dora mu kan daidai to kuma ina ga lallai za mu kwana anan kawai insha Allah in Allah kai mako sai mu dan maimaita wannan din a gurguje sai mu dora daga yanda muka tsaya alaikum assalam wa rahmatullahi na'am dan waya kawo wata matsala wadda tattaunata zai buƙaci lokaci sai dai a gurguje yake mutum ne yana da iyalai fiye da ɗaya matarsa biyu ko abin da ya kama da haka sai ya sadu da wannan kuma ya zo yake so ya sadu da wata ita ma sai ya yi alwala a tsakaninsu sai mutum idan a wannan ma an ce sai ka yi alwala a waccan fa kenan min babu aula na yi fi cancanta to amma wannan matsala ce da malamai sun tattauna ta shin idan mutum ina da ɗakin wannan matar zai iya kwanciya da wannan matar sai aka ce to abinda ake duba shi rabon aure dare ake rabawa sai dai in matan suka yi wata yarjejeniya a tsakaninsu ke da dare ni da rana ni da yini to wannan babu laifi amma dare ake rabawa idan da daddare ne sai ne mai izinin wannan matar da yake dakin wancan an so kin ga ba za ki iya biya mun bukata ta ba zuwa yanzu saboda haka ina son ki mun alfarma in je ɗaya ɗaki in je dan bukata ta ta gama gida tunda ke kin sare akan hanyar in hakan ta faru da haka zancen dai rabon kwana cewa ba lallai ba ne wannan maza Allah kaɗai yake da wannan damar amma duk wani mutum kowaye shi wajibi ne rabon kwana da adalci a tsakanin iyalan ina fatan muna gane da haka idan mutum yana wannan ɗakin inda da daddare ne to sai da izininta da haka ne malamai suka tattauna har ciniki ya halatta su yi suke ya to shikenan sai ka saya nawa zan sayar maka da zuwan da za ka je ka yi ka bani ka dawo sai ku a ciniki a daddare to ita matan ka je ita kuma ta ce to ba rana ta bace saboda haka nawa za ka biya an gane saboda haka sai ka biya in kuma sun baka kyauta ko sadaka sai yana zai ka karba babu komai an gane sai ka je ka yi abin da za ka amma idan da ranar yi ne to wannan kuma na mai gida ne wannan abin ya kamata mata da yawa su san shi mata da yawa ba su san wannan ba za ka samu matsalar zamantakewa a gidaje yi ne na mai gida ne da ka kada ki ga ya shiga ɗakin waccan ya je ya zauna ya daɗe ko ya duk ma ko ma me yayi dama yini nasa ne yini nasa ne daga ketowar alfajir zuwa faduwar rana nasa ne ke kuma daga faduwar rana zuwa ketowar alfajir nake ya kamata mata su san wannan zai sauƙaƙa musu damuwar da suke samu a gidajen aure ina fatan mun gane saboda haka idan da rana ne ta babu laifi amma lalle ya yi alwala tunda in wannan matar da a ɗakin ta yake an ce ya sadu ya ce zai koma ya sake saduwa da ya ce ya sake yi alwala to ka ga ko in wani ɗakin zai tafi min babu aure ne ya fi cancanta wallahu ta'ala ala da fata Allah ya mana jagora ya dora makan daidai abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada na fai ya ce ita alwalar iyakan mijin ne banda matar a ita ma za ta yi an gane ku ita ma za ta yi alwala sai dai matsalar da yawanci irin wannan kai ake faɗa saboda kai ne jagoran abin an gane ku yawanci ko matar ce take son ka sadu a yi saduwa in ba ka da nishadin da za a yi sai ka ga da wahala saboda haka kai ake gaya wa hukunci saboda kai ne jagoran zartar da hukunci in ta ga kayi za ka yi gabanin ma kai yanzu za ka yi ta tuni ta je ta abin nan saboda halittar ku ba iri ɗaya ba ce tana ta idan wannan abin ya faru za ta ji damuwa a tare da ita saboda haka za ta yi kokari ta je aƙalla ta wanke gabanta wanda kai ne za ka iya mazayewa a hakan ina fatan muna gane to da haka kai kyaka baka umarni saboda yawanci a namiji a nan ake samun tsaiko wajen yin waɗannan abubuwa amma ita ba ta da tsaiko ba ta kuma ta samu tsaiko ba in ka ga ka to lallai abin nan din ya kai abu sai ta kasu zuwa ta je ta tsaftace jikinta to da haka kai kyaka baka umarni saboda in ka zartar a sai kai ma kai ballanta nani kai da babu wata damuwa da za ka samu mai yawa ka za ballanta nani da zan samu damuwa saboda haka kamar haka ne kamar haka wajen saduwa kana ce mijin ne kawai zai yi addu'a banda ita a duk ku biyun kuke haɗuwa ku yi addu'a an gane kai ita ta yi to amma kai saboda kai ne da jagora to da haka sai aka fice kai saboda ya nuni zuwa gare ta kamar addu'a idan mutum ya yi aure da zai rike goshin matarsa haka wasu malamai suka ce ita ma za ta kama goshinka da haka ta ɗora hannunka haka akan naka ita ma ka ɗora akan nata bayan zuwa sa lokacin da ka ɗora hannunta akan goshinta ita ma sai ta ɗora nata akan nata kar ka ce ta zo maka da wani kulumboto an gane ku haka za ku yi to shine sai ku ga alkhairin wannan rayuwa ta aure tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta kuma yayin da za a haifa sai su zama to masu albarkan Allah ya ina roƙon Allah ya mana jagora ya ɗora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka jikan mu ka gafarta mana Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da matayenmu da ƴaƴayenmu Allah da masoyanmu Allah ka jikan mu sunnai ko waɗanne waɗanda suka mutu waɗanda suke rayu kuma Allah ka sa mu tuka da imani Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka zama azabar wuta wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin